Manunia. Shin mai dalilin darin hawa dandalin dungurin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kungiyar dattawan arewacin Najeriya ke yi ne?
Idan bandi sun zo sun kashe ka, ko an hana ka zuwa gona kai noma, ko an hana ka tafiya, ko an hana ka neman halalin ka, in ka ce zaka bani tunda Buhari ne gida ne a zaina zargin shi mun shu, to sai ya gama binne mu kenan.
Tuni ma dai maganar matsalar tsaron da ta matsa wasu ƴan kasa ta sa masallatai ma sun fara nuna wa duniya irin halin da ake ciki.
To idan ba ku gamsu ba cewa wannan gwamnatin ba ta yi mana abu dari bisa dari ba, ku ce Allahu Akbar. Saboda haka in yanzu za a koma layi, wallahi shugaban kasa ba za ka ci zabe.
Sai dai kuma duk da sowa ko kuwar da masallata suka yi wa sanata dan Sadau sai dai na cewa a gaskiya dole a jinjina wa shugaba Buhari.
Wannan ba abin mamaki ba ne. To in ma wannan ka ko gora ne ya buke dina ba irin su ba ne.
Shi kuwa shugaban jam'iyyar APC ƙara jan dagar daddagewa dan daddale dalilan danne dukkanin yunkurin PDP a wannan kasa. Yana mai cewa ƙwayayen da PDP ta saka a Najeriya ne tabar APC ke ta kankashewa.
Da sun ilmantar da mutane, da sun samar wa matasan mu aikin yi a tsawon shekaru 16 da suke mulki, wallahi ba matashi da zai shiga wani aikin ta'addanci.
Ashe dai ramin rarike da mun dama shirin kuɗin ƴan Najeriya, hukumar hana cin hanci rashawa ta tarayyar Najeriya EFCC ta hango a bankunan wannan ƙasa.
Ko kai dan fon 9 ne, ko kai jami'in gwamnati ne, ko kaza ne, da su ne ake kashe mu raba. Mun ga waɗannan abubuwan bila adadin.
Dungurungun din waɗannan muryoyi da kuka ji faso mun tabu ne na tabo irin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin na manuniya. Shiri na 18 dake tabbatar da takun tattake damuwar dake dama ruwa ga talakawan da ake mulka, da kuma nuna wa shugabannin dake mulki ramukan da suka rarike domin like su tun kafin ma a burma ciki. Tuni dai maganar matsananciyar matsalar tsaro a wasu sassan arewacin Najeriya ta tunzuro su ƴan arewacin dake ganin ba za su ja baki su yi gumba. Duk da yake shugaban kasa Muhammadu Buhari dake jago rancin Najeriya dan arewa ne kuma daga arewan ya fito. Kungiyar dattawan arewacin Najeriya na kan gaba-gaba wajen gayawa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gaza ya gajiya saboda kai aje mukamin shi. Sai dai kuma irin sakin sirdin sukuwar sukar kungiyar dattawan arewacin Najeriya ya sa manuniya ta tambaye mai magana da yawun kungiyar Dr. Hakim Babu Ahmad game da matsayin ta na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gajiya saboda kai aje aikin shi.
Wannan kungiyar dattawan da ta ce ya sauka ai ba irin hankoran da bamu yi wa Buhari ba. Muka tashi da mu da kwabo da sisi muka tafi America, muka je Ingila, muka je ko ina, muka je muka ce musu mu ne dattawan arewa. Suka ce ai sun ji labari. Muka ce to bari ku ji. Mun ji an ce kuna dare dare da goyon bayan Buhari, ya ce za a yi shari'a, za a yi kaza, ba kwa so ku goyi bayan shi. To bari mu ga Buhari mutumin kirki ne. Wallahi akwai wanda suka ji, suka ce muna kuma mamaki domin mu abinda muke ji daban da ku abubuwan da ku zo ku ga mu. Kuma wallahi ikara wannan ya canza alƙiblan da kasashe da yawa da suka dauka game da Buhari. Shi ya sani. Suka ce to yanzu me kuke so mu yi? Muka ce kar ku sa baki a zaben nan in ya tafi daidai. Idan Buhari ne ci ku bar shi. To idan mun ce Jonathan ya kasa, idan Buhari ya ci mulki a bashi mulki, to yanzu idan bandi sun zo sun kashe ka, ko ku sun dauke maka iyali, ko an hana ka zuwa gona kai noma, ko an hana ka tafiya, ko an hana ka neman halalin ka, in ka ce zaka bani tunda Buhari ne gida ne a zaina zargin shi mun shu, to sai ya gama binne mu kenan. Babu wannan ba magana, maganan yara ne.
Me yiwa matsala irin ta tsananin tsamin tsaron da aka tsintika a ciki a wasu sassan Najeriya da kuma targaɗin turgudewar tattalin arzikin da ya tagayar wasu talakawa a Najeriya, yasa wasu malaman addinin da ake ganin ya kamata su zama ƴan baruwan su harkar siyasa suka fara shigar da siyasar har a cikin masallaci. Domin ƙura'a ce ta jin ra'ayoyi aka yi a masallacin anguwar ƴan majalisu da ke Afo Abuja, inda limamin masallacin Imam Ibrahim Awal Usama ya sauke sanwar sanar da duniya irin salon gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari, da kuma kallon da ƴan Najeriya musamman dai masallata a wannan masallaci ke yi gwamnatin baki daya.
Duk masallacin nan akwai wanda ya gamsu da abin da gwamnatin nan ta yi, 100% gaskiya ne, ya ce Allah. To idan ba ku gamsu ba cewa wannan gwamnatin ba ta yi mana abu 100% ba, ku ce Allahu Akbar. Allahu Akbar. To saboda haka in yanzu za a koma layi wallahi shugaban kasa ba za ka ci zabe ba saboda abinda muka zabe ka kai ba kai ba saboda haka in kana so ka gyara wa'annan cabinet naka ka kaskabe su ka kawo wa'anda suke da amfani a zo a gyara
wannan kwakwar kwakulo kwaryar ra'ayoyin masallatan wannan masallaci fa ta sa sanata dan Sadau na jihar Zamfarawa taki dan tabbatar da tunatar da masallatan masallacin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kawo sabon salo na mulki a Najeriya ko da ke dai daddale dalla dallan bayanan da sanatan yayi fa ya gabza karo da kuwa ko suwa ta masallatan da suka gwasale shi
dan ana bayani cikin rumu gwamnati Buhari wani ba ne to amma duk da akwai abu daya da gwamnati Buhari ke wanda ba ta gano cikin tsari sai a tsari wanda sai ne yadda aka buɗe a cikin tsarin ba ake ba mutane ne tun daga mutulun bawo har abin da ya kai wanda ya ba shi biliyan 10 bayan da kudaden da ake ba mutane kyauta ba a taba san gwamnati ba ta buɗe a cikin tsarin ba sai irin wannan wannan ba abin mamaki bane ko suna ce ta alba ko ana hada mutane da suka kuwa to in ma wannan da ko gora ne ya buge dina ba irin ba ne
me yiwa tsantsar tsabar tsagoran soyayya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ta sa sanata dan Sadau ya saki sirdin sanar da masallatan nan cewa a gaskiya akwai saki ko da ke dai shi ma ya taba taka tarkwanta da hankalin da ya gani a jihar Zamfarawa a shekarar 2016 da ya taba gaya wa muryar Amurka cewa gaskiya tsaro yayi tsananin tsami a jihar Zamfarawa shi yasa ya rubuta wa shugaban kasa Muhammadu Buhari wasika a wancan lokaci
in kasa ta zama haka tsarin miki yace ana iya sa dokar ta aci a dakatar da gwamna to shi yasa na rubuta mu shugaban kasa takarda ya ji daga bakinmu na irin halin da muke ciki ya sa dokar ta baci a jihar Zamfara ya kai mu majalisar kasa ta tabbatar da wannan yayin da duk wanda aka sa kan toma wannan bala'i da mutane zafi suke ciki Allah ya gauda mana karshen shi shikenan sai a maida gwamna
sanata Sa'idu dan Sadau za a yi mamaki a matsayinka na babban dattijo shin me yasa baka yi amfani da damar ka wajen zama da gwamnan nan ka ja hankalinsa ba
bala'in shine ba zan iya ganin cikin kwana biyu ko kwana uku ba akwai sanda ina neman shi akan matsalolin nan ta tsaro sai da aka yi wata shida sannan na ga shi
kallo kallan kalato karewan lagon yan Najeriya game da sanan shugabancin shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma bai hana shugaban jam'iyyar APC na tarayyar Najeriya kuma gwamnan jihar Yobe malam mai malabu ne bugun buzne dukkanin daga karan da ake akan gwamnati shugaban kasa Muhammadu Buhari ba har ma an ji shugaban riko na jam'iyyar APC na cewa koyaye ne dai na rikici da rudanin da jam'iyyar APC ta riga ta saka a Najeriya yanzu suke kyankishe kawunan su
sace sacen nan kam tun lokacin da ake sace fararen mutane ba su din ne suke mulki ba ba su suka kisu samarwa yan sandan mu kayan aiki ba su suka kisu samarwa sojojin mu kayan aiki ba da sun ilmantar da mutane da sun samarwa matasan mu aikin yi a tsawon shekaru 16 da suke mulki wallahi ba matashi da zai shiga wani aikin ta'addanci yanzu ko boko haram din nan ka duba me yasa ba su shiga a Kano ba kamar yadda suka shiga wuraren da ba ayyukan yi Kano saboda tsarin da mariga Audu ba ko ya dauko rani da damuna suna kan harkan ma ina suke da lokacin da za su shiga boko haram ko wani kidnapping ba yiwuwa wannan barnan da duk su suka yi yau a ce a cikin shekara 6 shugaban kasa Muhammadu Buhari gyarau ya gyara su shikenan amanta yan Najeriya sun karbi tuban su wannan ai ba tuba bane duk kuskuren da zai ci ran dan adam ba kuskure bane
ashe dai da walakin gora amiya game da umarnin nan da hukumar atara ataran tattaro masu tsade kudin Najeriya ta EFCC ta riga ta bayar na cewa ma'aikatan bankunan Najeriya da bankunan su aike da takarda na bayar kadarin su domin hukumar ta zauna dan buga wani karatun da yawa basu gane me za ta karanta ba sabon shugaban hukumar ta binciken masu zabga zagon kasa tattalin arzikin tarayyar Najeriya dan turgude shi malam Abdulrashid Bawa ya baje bayanin bayyana wa duniya irin bankar da yace ana bugawa da sunan bankuna a wannan kasa
sha'ani na masana'antu da ke hulɗa da harkan kudade duka wa'annan abubuwa ko kai dan fowon nayin ne ko kai jami'in gwamnati ne ko kaza ne da su ne kake amfani da su ne ake kashe mu raba wa'annan abubuwan suna nan mun ga wa'annan abubuwan bila adadin tattare da su kuma ba wai mun ba da umurni ne na cewa wai su je su yi ba a'a dokar fa tana nan fa ina dan shekara 6 a duniya akai wannan doka ba sabon abu bane kuma dokar mu ta ba mu right din cewa duk wani abu na ko ina a ko ina idan muna buƙatar information a ba mu duk wannan cece ku ce a sabon ciyaman na EFCC bai fahimci doka ba bai fahimci kaza ba dinnan mu abin da muka ce dai daga wannan lokacin ne wannan magana akwai wajen kwana 40 ko 50 dan lokaci za mu tambaya kuma mun tambaya daga watan nan tana yi duk wani banki na Najeriya mun rubuta mashi shugabannin bankunan da su da directorsin su cewa Allah su bamu wannan kandin nan da suka cika abin da kuma muka ce kenan ya ka bawo mu muka sa abin da zamu yi da shi
iyaka iyawar iza itan dafa manuniya na wannan mako kenan a madadin Grace Alheri Abdu da Haruna Shehu Mararraban Jos din da suka jawo mana muryar shugaban hukumar EFCC na kasa baki daya sai kuma Madina Dauda da Nasiru Adamu El Kayan da suka yi kai koman kawo mana wasu muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya